Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya ci gaba da ziyarar jihohin da ake samun tabarbarewar tsaro, inda ya ziyarci iyaye matan Dabci a Yobe da Alwashin Ceto Matan.
What are we demanding? What are we asking?
Ƙungiyar BBOG ta ba da wa'adin mako biyu ga gwamnatin Najeriya ta amsa tambayoyi masu sarƙaƙiya kan sace matan Dabci ko ta nufi kotu. Hukumar hasashen yanayi ta fitar da tsarin damunar bana a Najeriya da nuna za a samu ruwa kamar yadda aka saba, sai dai akwai barazanar ambaliya. Ga shugaban hukumar Farfesa Sani Mashi.
Inda ƙalubale a zo a gaya mana, sai mu san yadda za a aurare shi. Masu da matakan da ya dace.
Shugaban hukumar Alhazai Barista Abdullahi Mukhtar ya ce an ci gaba da maidawa Alhazai kudin hidimar da ba a yi musu ba. Daga shekara ta 2015 an maidawa Alhazan kusan naira biliyan 3.
Na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa, wanda bai sanyi ba sai da aka damu da Alhazan Najeriya kowane alhaji kudinsa.
Yayin da majalisar wakilai ta dawo da dan majalisa Abdulmuin Jibrin bayan ya nemi ahuwa, can kuma Plato ana ci gaba da kwantar da fitinar jama'ar Miyango da makiyaya da ta yi sanadiyar asarar rayuka har da sojoji. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Thomas Adeyanju daga garin Kaduna, da kuma Alhaji Aliyu Ilyasu Arɗiɗo Jigo a ƙungiyar Miyatta Allah shi ma daga garin Kaduna. Ga Profesa Thomas Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ga abubuwan da muke ganin kamata a tuna da su. Na farko dai, manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. Madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. Su lura fa cewa akwai wani lokacin da kowannenmu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi. Mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba. Sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa inda muka zaɓa, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ba wani kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko daga wannan addini nake, sai mun haɗa kai kana mu ci gaba. Waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu, su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya. Wanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi. Ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali. Mutane ba za su samu su zauna sosai ba, su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damunmu, musamman ga mu ƙasa mai mai. Amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano, ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban. Abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petrol. Akwai matasa da yawa da ba su da aiki, sun gama university nasu, jami'a ta su, amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samu samari matasa aiki, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Sai ka ga malaman makaranta an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba, ko ko an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne. Sai ka ga wayance an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa, ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Manyanmu don Allah da Annabi a taimaka mana, a mana gwamnati da tsoron Allah, mu bayan su da addu'a da kuma bin doka yadda ya kamata. A huta lafiya.
Shi kuwa Alhaji Ilyasu Arɗiɗo cewa ya yi.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Ali Ilyasu Arɗiɗo, tsohon sakataren ƙungiyar Miyatta Allah ta jihar Kaduna, kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da kalubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi, kowane irin abu za a ce al'umman Fulani suna kaza suna kaza. Na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwa, domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai, muke gaya musu abubuwan da ya kamata, wanda dattijai suka samu a kansa, wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejenmu ba, su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba. Don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha, to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya, yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan lalurarsa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza, sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo, kawai ya je ya gona a nan. Wannan shi ne abin da ke haifar da fitina. Yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa, inda ake ta faɗi tashi, yanzu mu abin da muke roƙo ga mutanen Najeriya baki ɗaya, da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya. Domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai, wasu sun koma sun raɗe suna cutata matsayin uwa, su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci, ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba. Don haka nan mutanen Najeriya suna cikin musifan da sai dai Allah ya fitar da su, amma a yi haƙuri. To ina roƙon 'yan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah, su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri, shi ne su yi aikin da ya kamata a kansu, domin ba aikin kansu suka je yi ba, sun je aikin al'umma ne. Don haka faɗa a kan abin da za su samu ba shi ne ba, a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai, amma sun saki aikin da ya kamace su, sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai. Wannan ko ba zai kai su gansara, domin za su dawo gida su cimma al'umma. Kuma idan mutum bai gina alheri ba, to shi ma ba zai ga alheri ba. Kuma alhamdulillahi ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren Kiristoci da Musulmai da su yi tsoron Allah, su zauna lafiya. Addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa, musamman addinin Musulunci, sunan shi ma Islam ne, zaman lafiya ne. Saboda haka su ma Kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganan bloodshed, babu maganan zubar da jini a cikinsa, babu takala, abu ne wanda yake buƙatar a zauna lafiya. Don idan babu zaman lafiya, babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan. Don haka ana cewa ma annasu linnasu min badarin wa hadaratin ba'dun li ba'dun idza lam yashuru hadam, da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne, idan bai bauta ma kansa bai bauta ma ɗan uwansa ba sai su rushe baki ɗaya. Don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya, shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu, don mu zauna lafiya mu ci riba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.